Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 4 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sojojin Rasha sun yi fatali da yunkurin da Ukraine ta yi a daren Juma'a na sake kwace tashin nukiliyar Zaporozhye, kamar yadda ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a jiya Asabar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin ruwa da suka kunshi sojojin Ukraine sama da 250 ne suka yi kokarin sauka a gabar tafkin da ke kusa da tashar a daren Juma'a. Ma'aikatar ta ce an dakatar da yunkurin ne bayan wasu harhari daga jiragen sama masu sauka ungulu na yaki na sojojin Rasha, waɗanda suka lalata jiragen ruwa na Ukraine guda 20. Ma'aikatar tsaron ta ce duk da kasancewar wakilan hukumar kula da nukiliya ta duniya IAEA a tashar nukiliyar Zaporozhye, gwamnatin Kyiv ta sake yin yunkurin kwace tashar. A watan Maris ne Rasha ta kama tashar, amma har yanzu ma'aikatan Ukraine ne ke gudanar da ita. Hukumar IAEA ta aika da masu sa ido kan tashar nukiliya a wannan makon saboda fargabar karuwar tashin hankali na iya haifar da bala'in nukiliya irin na baya. Sakatare jiragen Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya sanar da nadin tsohon ministan Senegal kuma jami'in diplomasiyyar Majalisar Dinkin Duniya Abdullahi Bathily a matsayin sabon wakilin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Libya, bayan da kwamitin sulhu ya amince da shi, inda ya kawo ƙarshen binciken da aka yi na tsawon watanni 9 a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tarzoma a ƙasar mai arzikin man fetur da ke arewacin Afirka. Amma gwamnatin riƙon ƙuri'a ta Libya, wacce ke adawa da Bathily, ta bayar da rahoton cewa ta aiki da wasiƙar nuna rashin amincewa ga Guterres game da matakin nasa. ‘Yan adawa na ta sanya ayar tambaya kan yadda sabon wakilin zai iya yin tasiri a ƙoƙarin warware rikicin siyasa da tattalin arziki a ƙasar. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na ƙarshe, John Kubis, ya yi murabus a ranar 23 ga watan Nuwamba shekarar 2021 bayan watanni 10 yana aiki. Jami'ai da mazauna ƙasar Somalia sun ce mayakan Al-Shabab sun harbe matafiya ƙalla 21 har lahira a daren Juma'a tsakiyar lardin Hiran. Da yake magana da muryar Amurka, hakimin Mahas Mumin Muhammad Halin ya ce an kashe mutanen ne a wajen birnin Baladwin, wani gari mai tazarar kilomita 300 daga arewacin Mogadishu. Maharan sun yi wa matafiyan kwantan bauna ne a cikin motoci 9, inda suka bude musu wuta ba tare da kakkautawa ba, tare da kashe fararen hula 18. Mumin ya shaida muryar Amurka ta wayar tarho. Ya ƙara da cewa sauran fararen hula 3 ne suka mutu, yayin da wasu bawamai da 'yan ta'addan suka dasa suka auna motarsa a yankin. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hambararren shugaban ƙasar Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa na iya fuskantar shari'a kan ɓacewar wasu 'yan fafutukar siyasa da suka ɓace, ganin yanzu an cire masa rigar kariya da tsarin mulki ya bashi bayan komawarsa gida. Rajapaksa ya tafi Colombo daga Thailand bayan da ya tserewa zanga-zanga kan matsalolin tattalin arziki makonni 7 da suka gabata. Yanzu dai babu wata shari'a kotu da ke gabansa saboda kariyar da ya samu a matsayinsa na shugaban ƙasa. Sai dai a mako mai zuwa za a aika wa Rajapaksa sammaci domin ya bayyana gaban kotun koli, inda ake kalubalantar kariyar tasa daga ɓacewar wasu matasa biyu masu fafutukar siyasa. Hakan dai a cewa wani lauyan iyalan waɗanda lamarin ya shafa, wanda ya ce Rajapaksa ya tsere daga ƙasar ne a lokacin da ake shirin kai masa sammaci a watan Yuli. Ɓacewar na da nasaba da dogon yaƙin basasar. A ranar Asabar ɗin nan ne jami'an sojin Iran suka bayyana cewa Iran ta samarwa garuruwa 51 nata na'urorin kariya, tare da ƙarin shirye-shirye tunkarar duk wani hari da za a iya kai mata daga ƙasashen waje. A daidai lokacin da ake ci gaba da samun takun saƙa tsakaninta da Isra'ila da Amurka. Kafofin ya labarin irin sun rawaito mataimakin ministan tsaron kasar Brigadier General Mahdi Farahi yana fadin cewa na'urorin tsaron za su baiwa Iran damar ganowa da kuma lura da barazana ta hanyar amfani da manhajoji ba dare ba rana bisa ga irin barazana da hadari da ake fuskanta. Iran da ta zargi Isra'ila da Amurka a shekarun baya-bayanan da kai hare-hare ta yanar gizo wanda hakan ya kawo cikas ga ababen more rayuwa a kasar. Haka kuma Iran ta zargi Isra'ila da yi wa cibiyoyinta na nukiliya zagon ƙasa. Isra'ila ba ta tabbatar ko musunta wannan ikirari ba. Daga ƙarshe dubun dubatun masu zanga-zanga da masu ra'ayin mazanje da masu sautin ra'ayi ne suka haɗa ƙarfi da ƙarfi domin nuna adawa da gwamnatin Czech Republic da ke goyon bayan ƙasashen yamma a babban birnin ƙasar. ‘Yan sanda sun kesa cewa jama’a a dandalin Wusensals na tsakiyar Frog sun kai kusan 70,000 a ranar Asabar. Wasu daga cikin ƙungiyoyin da suka samu wakilci a wajen zanga-zangar sun haɗa da babban jam’iyyar masu ƙyamar baƙi da jam’iyyar masu rajin wanzar da demokaraɗiyya da kuma jam’iyyar ‘yan gurguzu. Masu zanga-zangar dai sun buƙaci gwamnatin haɗaka da ke ƙarƙashin jagorancin Firaminista Peter Fiala mai ra’ayin riƙau ta yi murabus. Sun soki gwamnati kan batutuwa da dama da suka haɗa da manufofinta kan ƙasashen yamma.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole, wanda ni Tamar Abari na shirya zan gabatar. A yau shirin ya leka wata kasuwa da ake ce ma kasuwar Laraba a nan birnin da Magaram. Ita dai wannan kasuwa matan karkara ne suka kafa ta fiye da shekaru 20, tana kuma ci duk ranar Laraba. Kasuwa ce ta mata inda suke kawo itace na girki da magunguna na gargajiya. Na lega wajen masu itace inda na samu ana ciniki.
Kin sai wannan kin? An gama. To. Wanta ne gawon?
Gawo na ne mai kwari.
Kina nan sha kudin rara to ji ka da ce da shi domin Allah. Allah.
Sai gidanki bar dan suwa na
can. Dan suwa da gaske ka Allah bai maka komai. Ni tun da lahira za.
Hasiya.
To Hasiya gashi na ganki anan kasuwar Laraba ko me kika kawo?
Ice na kawo.
Ice huskare.
Muka kawo.
Ke ne kike huskarawa ko koya ne?
A ba ni ma nake huskara, ni ma sara ne nake.
Wane gari ne kika zo?
Yes.
Yanzu wannan ice nawa ne kike saida shi?
Muna so sai ji kare ɗan kai. Bisu saida, bisu je hede zuwa 150, 130, 140 mi ka samu?
Ke kuma a nawa kika siyo?
Ni a san na so shi dala 100, kuma na kashe mishi 70.
Kamar na mine ne kika kashe 70?
Kudin mota dala 40. Takarda 20 sabki adila 10 takarda kokar gudu ake sabke mini shi kai duk kai guda takarda ta mushan daji da muke bashi yanzu na ce ta saya da 50-50 ma
ita kuma tace nawa
ita tace da 40 da karago
tuwanin sani to tuwanin sani me kika zo saye nan
ice na zo saye
kamar kin dade kina sayan ice a wannan kasuwa
na jima ina zawa sai ta kai shekara 9-10
me yasa kike zuwa wannan kasuwa kina sayan ice
dan saboda ina samun sauki
Iccensu ya yara
ha? Iccensu da sauki gaskiya.
Sunana Sa'adu.
Ko Sa'adu ga ki na ganki a kasuwar Laraba. Kamar me ya kake?
Sai ice ne muka zo. Zo ne mu sai ice. To kasuwar da dama tunda anan yahi na gara ka sai a kasuwar Laraba da nagari.
Kamar na izawa ne ko
kuwa? Na aikin sana'anmu ne muke sai. Kuma he wani sati hallo muke zawa
mu sai. Sati kike sai.
Sati muke
sai. To ya kika ga farashin ita?
Da dama. Da dama dai. Yahi dai sayan nagari.
Mafi yawan abin da aka fi samu a wannan kasuwa shine magani da mata suke kawowa daga karkara. Na isa rumfunan wasu mata masu sayar da magani.
Sunana Hindara garinmu Tarabni sannan bagin ta kan kasuwar da na baki da na hawa'i da na miyagu da na iska
kin kai shekara nawa kina zuwa na kasuwar Laraba
na kai shekara 6 na zuwa kasuwar ta Laraba
nan da sunana
daga ina
mai wando
to mun nan daga garin mai wando me ya kaki nan
magani muke saidawa hau da hawa'i, katsari, sabara.
Wannan bakin maganin
baki.
Na ga wasu kiruna su kuma na menene?
Wannan na tsotsai ne.
To wannan maganin ke ne kike zuwa ki sassako ki daka su ko koya ne kike yi?
Nike zuwa ina sassakowa ina daka kayana. Ciniki Allah sa albarka.
Ana samu.
Sosai ma.
Sunana Hadiza. To Malama Hadiza ga ki a wannan kasuwa ta Laraba ko muna iya sanin me ya kaki?
Lalle maganin nuka na taho sai maganin nukan zayi da kiruka na yara tunda yanzu duniya ta baci kana tare da yaro baka iya ganewa dana miji ya bata maka shi.
Kin dade kina zuwa wannan kasuwa?
Lalle ko ba ai ba dai na kai shekarar da ta kai 7.
Sunana Maryam Muhammad.
To Maryam ko ina iya sanin me ya kaki nan kasuwar Laraba?
Gaskiya kasuwar Laraba kasuwar mu ce ta mata kuma ci gaban mu ce saboda ina sayan magunguna kuma ina huta alhamdulillah ina samu saboda kasan. Ina sayan na mata, ina sayan na zahi, ina sayan maganin baki, ina sayan na miya ku, ina sayan kare tambaya. Halkaikai ko muka mu shiga ina sai ina raba mata ne ma in sai da in samu na ku.
Ya kike ganin farashin maganin?
A gaskiya farashin magani alhamdulillah ana. In dai ka zo nan alhamdulillah zaka samu. Komi da kuwa yake alhamdulillah ba abinda babu wallahi. Na gargajiya ne alhamdulillah ne itatuwa wanda ake amfani da shi wanda aka san na sanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda babu ana itatuwa.
Madam Sani Awwa Garba. Nazo sayan magani ne, maganin zahi, katsari ne, maganin zahi na sawa a cikin kunu, tare wannan magani dan hadiya, magungunna dai ga sanan dai.
Shi a sakararen din menene?
Ba a sakarara suna kaman shi na gyara mara ne shi ma na zahi ne
kaman kin dade kina zuwa wannan kasuwa
na shekara kamar 5 ina sai
na kuma ya da zango a rumfar wata mata mai sai da kayan da'a
Hawwa mai magani ana min kiranye tsunguli in da mutu ta balla takalunta ta zo na riyin asiri dai a gurin Allah akwai shi kawai
ta gani wancan kwai ne ko ne
wannan eh wannan kwai ne
kwan menene
to sai a ce kon zaman lahiya ne wannan da mana kusa ne to kuma mutum in jike shi ya dan rage to in yazo an hawo da shi gaskiya dai bai aji ba kunya
mata ko na mishi
na mata dai
to
wannan kuma
dan dai ina ganin kamar wurin mata ne
nan kin zo wurin mata kawai hajiya kin ga wannan shi koko an baka sayan ne to in dai mace tana wanke gabanta da shi uzunin Allah dai za ta samu lahiya
ga wani ice ina gani
wannan ice kantsin sunan shi gigita maza
to kuma aka gigita namiji ina labari
a gigita ba wanda zai huta da gudu bace
na ga mata sun kewa yake ga sunan sai layi ake yi
inda muka zo nan da uzunin Allah kai sai godiya kawai
akwati nake
eh a kina gani ba irin ki ai mun zanta wani ba sai an yi bincike shi ba ma
kin tade kina zuwa na kasuwa ta Laraba
da mu aka kafa to
Suma masu dako ba a bar su a bayi ba. Na yi kicikus da wani malami da ke zuwa yin dako kowace ranar Laraba a wannan kasuwa.
Mama Ishau ana ce min dan Juma.
Mama Ishau biya sana'arka.
Tura kura haka dakon nan kama wani kaya da aka ce dauki ka kai unguwa kaza wuri kaza haka nan ne aikin.
Na dade kana zuwa nan kasuwa ta Laraba?
Wallahi na dade shekara ta kai 20 ko 30 ma tun yan magani ma da guda hudu ne ko uku ko ba su ci a kilga ba. 20 wani 30 wani 10 kai abinda dai mutun daidai ruwa daidai tsaki
to madalla ma sauraron mu duka nan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Tamar Abara nake cewa mu kasance lafiya
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku duka masu sauraro nasihar Lahadi Ine mai suna Reverend Father Melchizedek Saiga ta Diocese Catholic ta Yola jihar Adamawa Arewacin Nigeria Taken abincin ruhaniyar mu ta wannan Lahadi tana samuwa ne a bisharar Luka sura 13 aya 23 zuwa 24 wadda na cewa sai wani ya ce masa ya ubangiji wadanda za su sami ceto kam kadan ne sai ya ce musu ku yi fama shiga ta kunkuntar kofa don ina gaya muku mutane da yawa za su nemi shiga amma ba za su iya ba inji fadi mai tambaya baya batawa kwadayi mabudin wahala waiwaya baya adon tafiya waɗannan kalamai da tambayar dalibi ta bisharar mu yau da kuma amsan da Ubangiji ya bashi na jawo hankulanmu ga tabbatacciyar rayuwar addini zuwa ga ceton da Ubangiji ya alkawarta mana. Tabbatacciyar rayuwar addini wanda na kai ga ceto, Ubangiji na so mu gane ba ta samuwa da sauki. Rayuwa ce ta saurara da kokarta aikata kullayomi maganar Allah. Rayuwar bi gayata ne ga jimriya, wato daukan gicciye kamar yadda Almasihu da kansa yayi. Rayuwa ce ta cudanya da kalmar Allah da kaunar Allah fiye da kome. Rayuwa ce ta kaunar sauran yan adam. Rayuwar kokarta kullayomi shaidar gaskiya, nuna adalci da aminci ga kiran da aka yi mana ta baptisma. Bari gracian Allah ya bishe mu ya sa mu dace. Amin.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon ya leka maradi a Jamhuriyar Niger, inda ya tattauna kan muhimmancin bada tallafin jini, wato blood donation a turanci. Bada tallafin jini a asibiti abu ne mai muhimmanci, musamman don marasa lafiya da ke da buƙatar ƙarin jini da gaggawa, kamar waɗanda suka yi hatsari, mata masu juna biyu, masu fama da amosanin jini da sauransu. Duk da cewa bada tallafin jini yana da muhimmanci, akwai waɗanda ya kamata a ɗibi jininsu domin jin ko su waye suka cancanta su bada tallafin jini don ajewa a bankin jini na asibiti. Ga hirar da abokin aiki na dake maradi a Jamhuriyar Niger, Mansur Sani, yayi da shugaban bankin jini na babban asibitin Maradi, wato Mamman Aminu Bra.
Harka jini a takaice a Maradi, mutane suna iyakar kokarin su bada jini, suna iyakar kokarin su, amma duk kuma kokarin hayo bai isa ba saboda masu bukata suna da yawa.
Suwa ne masu bukatar jini ko kuma suka yi bukatar jini?
To, wanda suka yi bukatar jini ne musamman gidan uwa da ɗa. Za a kawo mace mono a gulguje daga kauye tana zuba da jini wajen aihuwa, ko kuma an tana nan kin ma wajen aihuwa ta galabaita. Sannan wajen yara nana wani lokacin da muke cikin masassarun cizon sauro, ko kuma masu haddarin mota da sauran cututtuka da dama wanda ake buƙatar jini a halin yanzu.
Idan muka duba menene fa'idar bada jini a likitance ko kuma a bangaren lafiyar dan adam a takaice?
Fa'idar bada jini tana da yawa, kashi biyu ko kashi uku. A likitance, in ka bada jini kai da kanka, inda lafiyar ka lau ya cancanta ka bada jinin, ka cika ka'idodin na bada jini, to idan ka bada, in Allah da zaka ji dadin jikinka, zaka ji kamar an sauke maka kaya. Sannan wajen kuma taimako na addini, in ka taimaka ka ceci rayuka, ba ma raɗe ka tambaya, ko da ɗaya ne ka ceta, amma rayuka da yawa ne ka ceta, saboda shi wanda ka cetan zai wa al'umma aiki.
Waye kamata ya bada jini, ko kuma wasu irin ka'idoji ne masu bada jini ya kamata a ce sun cika?
Wanda ya kamata bada jini, mutum balagi shekara 18 zuwa 60, ga wanda bai taɓa badawa, amma wanda ya saba badawa yana kai har shekara 65, amma ya zamanto mai lahiya ne, ba shi da wani ciwo ko kaɗan ko na ciki ko na waje. Sannan mata suna iya badawa, amma ya zamanto masa ba sa goyo, ba su da juna biyu, kuma ba sa cikin haila. Namiji yana iya badawa duk wata uku, kenan yana iya badawa sau hudu a cikin shekara. Mata suna iya badawa duk wata hudu, kenan suna iya badawa sau uku a cikin shekara. Wannan zuwa manyan gimshiki na bada jini.
Za a iya tantance jinin mutane, duk wanda ya bada jini ana nuna bada jinin yana nuna cewa lafiyar shi lau, ko kuwa a cikin bada jini kuna yin bayani ga wanda yake da wata matsala a cikin jinin shi domin ya dauki mataki, koko a kuna dauka ne? Idan kun dauka, kun ga wata illa ga jinin, kukan zubar da shi kuma wannan mutumin ba tare da ya sani ba?
Binciken yana hawa biyu. Hawa na farko, kahin ka bada, an ka zo sai an maka tambayoyi a gani in ka cika ka'idodin wannan da na zana dazu, zaman duk kana da lahiya, a shekarunka sun kai 18 zuwa 60, kuma yawaninka ya ba kilo 50 baya. In ka cika wannan ka'idodin aka maka tambayoyi, baka da wata rashin lahiya, da kasan da ita ko kuma da ake ganin da a cikin hatarka to wannan sai a duki jininka. To kashi na biyu kuma shine jinin aka dauka dole sai an tace an bincika shi a gani ko wani irin kala ne sannan kuma a gani baya da cututtuka guda hudu kamar da doka ta nan kasar Nijar ta ba da dama ayi a horan masasara a dabe sannan da ciwon sida kuma da ciwon sanyi wannan guda hudun su ne ake dubawa a gani sakallan in ba ta da su in tana daya daga cikin su sakallan ba ta da amfani sai a kore ta a zubar da shi.
Shugaban bankin jinin ya kuma yi kira ga jama'a da su ƙara jajircewa wajen bada tallafin jini musamman a wannan lokaci na damina da ake fama da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro da sauransu.
A yanzu ana buƙatar sosai mutane su ƙara jajircewa saboda jinin yana so ya karanci. Me yasa? Saboda masu buƙatar jinin a yanzu sun yi masu bada wala yawa wanda suke bada fisibillah na radin kansu ba su da yawa tunda yanzu aka dan ahu da salka 100 duk wuni daga yanzu a sai zuwa gaba sai ahu da salka 100 kuma ba a samun masu bada dara da kansu mutum 30 za su zo wanda ake cewa volunteer su zo su bada jini.
Za a iya cewa wanda kuke amfani da shi kusan ajajje ne wanda ya jima aji?
A yanzu baya jimawa wanda aka dauka a rannan shine ake tacewa da an tace kuma mutane suna jira an ba su shi dai baya jimawa. Saboda haka muna buƙatar kwarai sosai gudunmuwa ta jama'a su runkuya su zo su bara dan a samu jinin nan a tace a aje katihu wanda yazo a gaggauta a dauka a bashi tunda duk katihun da aka yi da wuya yayi kwana ashewa yayi kwana biyu a aje da kazo kawai an saka 100 aka samu saka 100 na cin kwana biyu ta kare saboda shin kice mutane su yi hakuri an ce su kawo wani a mai da gurin kasa hasala su gani ko kuma an hana su ne a musamman wanda suke da kar suke bada jini kai ka bada shekaran jiya ko ka bada nan da wata guda lokacin bada ka bai ba to kazo gidan bada jini an ce babu jini sai kai ta mamaki aka yi kai da kake bada jini kuma an kazo a ce ma sai ka je ka nemo wani to halin da ake cikin yanzu babu jinin tacece isheshe a aje duk an shanye shi dole wanda za a dauka a lokacin shine za a bincika a tace kuma mutane suna tsaye hannu da hannu kowa a rarraba musu dai.
Har ila yau abokin aikin Nawaman Sirsani ya zanta da wasu dake bada tallafin jini.
Suna na Kabiru a garin Danja ne.
Shekaran ka nawa?
Karata 20 da da.
Kabiru gashi na suke kana bada jini wani naka ne abba ya lahiya?
Yau dai ne na bada na fara bada da jinin ga.
To menene dalili?
Dalili akwai wani can garin Abila shine a kara za a kara min jini.
Daman ka taba jin cewa ana zuwa a bada jini baka bada ba sai yanzu da ta kama maka?
Eh gaskiya haka ne.
To menene zaka ce ma al'umma domin su rinka bada jini ba sai in nasu baya lahiya ba saboda gudun irin haka da a ce sai in ka zo a ce sai an diba naka in ya kasance akwai shi a shi kenan kaga za a yi amfani da shi ne zaka ce ma al'umma matasa yan uwanka?
Zo su taimaka ma yan uwansu marasa lahiya su taimaka musu da su ba su jini su ma a iba jinin su a ba waɗanda marasa lahiya.
Sunana Shafi'u Ali Usman.
Ka zo an san jini ne ko ka zo bada?
A'a na zo kawo kanwata ne ta manata cikin harka saboda gaskiya a harka akwai cigaba cikin ta. Allah muna jin daɗi su Allah.
Kawo da lokaci da lokaci kake zuwa ka bada jini?
To gaskiya duk bayan wata uku yana zuwa yana bada jini tun je mun sai yake bada jini na kuma alhamdulillah in na zo bada ina samu kuma taimaka ma jama'a.
To ya kake shiga cikin ka da kake bada jini?
To gaskiya alhamdulillah ina jina yaro na yadda nake san kana kuma cikin Allah Allah ban da matsala komai cikin rayuwata daɗi kawai nake na bada.
Ya kace masu jin tsoron zuwa bada jini?
To gaskiya su bar jin tsoro saboda shi jin tsoro yana sa wani ba zai dawo ba amma idan ka zo ka bada wani ma zo bada sai a ji daɗi ba sai ka kuma mara daba babu jini babu jini babu jini amma in dai ya waita to insha Allah kumi da kumi za a samu alheri cikin shi.
Malaman addinai guda biyu wato musulmi da kirista ba su yi ƙasa a gwiwa ba su ma sun jaddada muhimmancin taimako musamman don ceto rayuwar dan adam.
Ni ne Muhammad Muniru na Shehu Umaru wanda ake cewa mai tarbiya a nan Maraɗi Dan Tudu Bagalam. To lallai addini na musulunci ya kudaitar da musulmi musulmi ya taimaka kama dan uwan shi musulmi musamman wajen sha'anin bada jini daga ceto rayuwa ne ciyarwa da ake yi a taimaka mutum da abinci dan a ceci rayuwar shi ne shi kan shi abinci an ga mai wanci a taimaka mashi dukkan shi dan a ceci rayuwar shi ne to wanda ya haka nan zai samu sakaya mai girma wurin Allah sakaya shi ko Allah ya mai sakaya da aljanna ba mutum dan adam ba dabba ma idan musulmi ya taimaka mata zai samu sakaya wurin Allah ya zo a hadisi ingantacce cewa wata mace mazinaciya ita sana'ata zina kawai shikenan sallan nan sai ta ji kishruwa sai ta zo bakin rijiya sai ta iske kare yana cin kasa mai damshi shi ma kishruwa ta koro shi bai samu ruwan ba bakin rijiya kuma ba yadda zai ɗebo sai kama yana cin kasa mai damshi dan ji dan sanyi sanyi sai ta ce wannan karan abin da ya koro ni shi ya koro shi sai ta dauko mayafinta ta dirma ga takalmanta tana takalmi safa ta zuba a cikin rijiya ta ɗebo ta sha tabba karan ya sha. Hadisi ta ingance saboda wannan karan da tabbar ruwa ya sha kishuwa bata kashe shi ba Allah ya saka mata ya sanya ta aljanna to musamman balle mutum wanda ya taka kama musulmi dan uwan shi mutum ko yana da girma a wurin Allah Allah ya fadi wala karramna bani adama hakika dan adam Allah ya fifita shi akan dukkan halitta annabi ya ce al khalqu ya lillahi su dukkan halika iyalin Allah ne wanda da yahi sunan Allah mai kyauta mai iyalin Allah kyauta ta ana santa ta kowane fanni musamman wannan ta ce tore in mutum ka taimaka Allah ya raya shi da ilinka to Allah ya ce kamar ka raya duk mutane baki da kamar da wanda shi ma ya kashe rai guda kamar da ya kashe rayukan baki da wanda ya rai daya kuma kamar rayuka duk baki da su lafiya ai komai sai da ita ibadan ma in babu lafiya ba ta cika kaga sallah musan ya kariba in mutum ba lafiya ai tsayuwa ma bai balle sallah daga tsaye yake so ai in mutum ya kai ba lafiya kaga sai daga zamani har ta kai ta gare shi kenan kaga ibadan ma sai lafiya to lafiya shi yasa annabi ke horo ke cewa mutum ya kiribance lafiya shi ka hanyar shi lafiya ta same shi akwai lafiya annabi ya ce lafiya da samun dama wasu ni'ima ne guda biyu inda mutane da yawa an cika surhu a cikin su so ake sa da mutum na lafiya ya samu ya ta ibadodin ka rashin lafiya ta zo ta hana haka nan in mutum yana da samun dama ya ta ayyuka waɗanda ka rashin dama ya zo hana shi da sauransu
sunana Pastor Umar Jibrilla shugaba na wannan iglis da ake kira da ita Peniel a nan Maradi kuma Niger gaba daya ga littafi mai tarkiban bangaba inda aka hana bayar da jini ba so abu wanda yake da muhimmanci shine mu iya sanin cewa lalle jini rai ne mutum in ba jini a cikinsa ba zai rayuwa ba zai iya yin rayuwa kuma da bangare daya ba so in ana iya hana ba da jini na ci ba lokacin da aka samu mutum yana kwance baya da lafiya ko kuma an ce jini ne ya kare mishi to kai kana nan kuma kana da jini ga irin adadin abin da ake bukata domin ya rayu tunan dole ne mutum ka tsaya saboda tausayin wannan ran domin kada ya fita da dalili kana in ka yarda ka baka bayar da wannan jinin ba zai nuna cewa kana da niyyar mutum na ya mutu so amma taimako wanda ya kamata kai na farko shine bari ka bada wannan rai domin ya rayu tare da kai kuma a ci gaba da dokar Allah tare da shi wanda ya ce cire dai wannan lada na ubangiji ne shi ya san sakamakon da zai mishi mutum ba za ka iya nuna cewa ga irin adadin ladan da za a bawa mutum ba tunda kai ba kai ne ke bada ba amma Allah ne yake bada ladan shi ya sani abin da yake iya bawa mutum
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani da ke maradi a jamhuriyar Niger ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
sai da ke ka ce duniya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya